Sashin Hausa na muryar Amerika VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin Sashin Hausa na Abuja kan mita 16, 21 da 25. Sai kuma kan yanar gizo akan sashinhausa.com ko voahausa.com. Kazalika za ku iya samun mu ta gidan rediyon amfani Fara'a da Dalol a Jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman. Da ni Madina Dauda zan gabatar shirin na musamman ne kunshe da rahoto daga Jamhuriyar Nijar kan tsinkayoyin jinkiri da za a samu kafin komawa makaranta. Martanin shugaban Izala Sheikh Balalau kan labarin ya rasu da dandalin Sahara Reporters ya wallafa. Tunzurin masu corona na biyu a Gombe. A Adamawa kuma masarautar Ganye za mu shiga. Kada ku manta, yau Litinin muna dauke da shirin A Daina Shan Kwaya. Muna kuma dauke da sharhin jaridu daga Najeriya. Duk kafin waɗannan a dakaci labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Koriya ta Kudu ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar a sake samun ɓarkewar masu kamuwa da cutar COVID-19 a karo na biyu. A ranar Lahadi ne shugaba Moon Jae-in ya faɗa wa 'yan ƙasar cewa har yanzu akwai sauran aiki a gaba, yanda aka samu rahoton kan sabbin waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus, adadin da ba a taɓa ganin irinta ba cikin wata guda. Ƙarin ɓullar cutar ya zo ne a daidai lokacin da Koriya ta Kudu ta fara sassauta wasu dokoki da aka saka don daƙile yaɗuwar cutar, ciki har da buɗe shaguna sayar da barasa da gidajen rawa. Koriya ta Kudu ta rufe gidajen rawa da sauran wuraren harkokin yau da kullum sama da 2,100 a birnin Seoul, bayan da aka alakanta sabbin masu kamuwa da cutar da waɗanda ke yawan zuwa gidajen rawa a ƙarshen mako. Yawancin waɗanda suka kamu sun samu asalin cutar ne daga wani mutum mai shekara 29 wanda ya shiga wasu gidajen rawa uku kafin daga bisani aka gano yana da ɗauke da cutar. Gabanin hakan, an yi niyyar buɗe makarantu a Koriya ta Kudun a wannan makon, amma mai yiwuwa a jinkinta yin hakan bayan da aka samu ɓarkewar cutar. Kuma bisan ce binciken da za a gudanar kan ɓullar sabbin masu ɗauke da cutar shi zai nuna mataki na gaba da za a ɗauka. Alƙalamin da aka fitar a hukumance kan adadin waɗanda suka rasa ayyukansu a Amurka sanadiyar cutar coronavirus ya kai kashi 14.7 cikin 100, amma manyan jami'an fadar White House sun yi hasashen cewa zai iya kai kashi 25 cikin 100 kafin tattalin arzikin ƙasar, wanda ya fi kowane ƙarfi a duniya, ya fara farfaɗo. Sakataren Baitul Mali Steven Munich ya faɗa wa gidajen talabijin na Fox News a ranar Lahadi cewa akwai yiwuwar adadin ya ƙaru kafin daga bisani ya farfaɗo cikin wannan shekara zuwa baƙi. Ya ƙara da cewa adadin marasa aikin yi zai iya kai kashi 25 cikin 100, yanda mai bada shawara kan tattalin arziki a fadar White House Kevin Hassett ya faɗa wa shirin Face the Nation na gidan talabijin ɗin CBS cewa yana tsammanin adadin zai tsaya a kashi 20 cikin 100, yayin da cikin watanni Mayu da Yuni wasu miliyoyin mutane da suka rasa ayyukansu za su miƙa koken neman tallafi. Shi dai wannan adadi na 14.7 cikin 100 da aka fitar a ranar Juma'a shi ne mafi muni da Amurka ta taɓa gani tun bayan gagarumin karayar tattalin arziki da ya faru cikin 1930. Amma Munich ya ce ba laifin ma'aikata ko wuraren kasuwancin Amurka ba ne. Turkiya ta yi barazana da kakkausar murya kan maida martani mai tsauri idan sojoji da ke biyayya ga janar Khalifa Haftar na Libya suka kai hari kan wasu muradinta ko ofishin jakadancinta da ke Tripoli ko kuma wasu wurare. Haftar, wanda ya kafa gwamnatin adawa a gabashin Libya, yana fafutukan dangannin an haɓar da gwamnatin Prime Minister Fayez al-Sarraj, wacce ƙasashen duniya suka amince da ita. Ma'aikatar harkokin wajen Turkiya ta faɗa a ranar Lahadi cewa idan har aka kai hari kan muradinta da ke Libya, to za fa mu ɗaura alhakin hakan akan sojojin Haftar. Turkiya ta ikirarin cewa an kai hari kan wani yankin da ke kusa da ofishin jakadancinta a Tripoli a ƙarshen makon da ya gabata, sai dai Dakar Haftar sun musanta wannan zargin. Kotun Iraki ta saki wasu masu zanga-zangar adawa da gwamnati, matakin da ya kasance umarni na farko da sabon Prime Minister Mustafa Al-Khadami ya bayar. A cikin wata sanarwar da aka fitar, Majalisar Shari'ar Kasar ta Iraki ta ce ƴan Iraki suna da ƴancin yin zanga-zangar muddin yin hakan bai saba wa doka ba. Yayin wata ganawa da yayi da manema labarai a daren ranar Asabar bayan wani taron Majalisar Zattawar Kasar, sabon Prime Minister ya ce akwai buƙatar a kare masu zanga-zangar, sai dai waɗanda ke da hannu a tashi-tashin hankula ne kawai za a ci gaba da tsare su. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun zargi jami'an tsaron Iraki da yin amfani da harsashen gaske akan masu zanga-zanga, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da yawan su ya kai 600.
Madalla, za mu faro rahotanninmu ne daga Jamhuriyar Nijar, inda kamar sauran ƙasashen ƙalubalen coronavirus ya sanya rufe makarantu da kuma ake fargabar ƙarin jinkiri nan gaba kafin komawar yara makaranta. Wakilinmu Haruna Mamman Bako daga Kwanni ya aiko mana da wannan rahoto.
Watakila sai zuwa 1 ga watan Yuni a Jamhuriyar Nijar, da gwamnati na shirin sassauta dokar hana tarurruka da haduwar yawan mutane masu yawa a wuri guda. A cewar ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar uwayen ɗalibai na birnin Kwanni, Alhaji Sani Mai Kaset, ba laifi domin wannan matakin da gwamnati ta ɗauka kasancewa larura ce ta sanya haka.
Akwai abin da sun ka gani yayi tunda ƴan ba su ɗin barka kula da akwai minister na harkar lakwargo, to an ka yi nazari an ka ga abin nan bai ƙare lokacin nan ya kamata a ƙara, an ka ƙara mutane ga su damu. Shi dai abin da aka so, a ci gaba da addu'a, a ci gaba da roƙon Allah, shi ya yi muna wannan abu sai abu shi komo daidai kuwa shi gaba da harkoki ne.
A nasu bangaren ƴan makaranta na ƙanana aji da na kwaleji na nuna takaicinsu game da wannan matsalar na rashin samun zuwa makarantun nan boko sanadiyar cutar coronavirus.
Mun gaskiya abin gabe muna daɗi ba, ba wani aiki da nake wallahi. Ana ɗan revision cikin gida haka da wajen Lesa Abdul Nasir CS birnin Kwanni. Awo muna ɗan diba kaye, gaskiya mu dai ba mu jaɗi ba tsaye da karatu da an kai.
Alif Sunna CMA Tukuyu. Amma dai cikin gida muna revision, wallahi abin ji daɗi ba.
Mansur Sani Sunna CD. Gaskiya ba a yi mana daɗi ba, na saboda ni ko aiki ma ban yi, fatan mu ji a buɗe mana mu dai wata gabar karatun.
Mamaru Okasha Jafar
Yesa CMD. Gaskiya ni dai ban ji daɗi ba
Sunna da wannan ciwon da shigo da an ka tsaida muna karatu, ban ji daɗi ba tun yanzu ba aikin da muka yi equal. Muna zuwa lesson ma.
Alhaji Asma equal villa. Ina so Allah ya gwada mana an kuma rakkon lan lahiya mu zan tahiya.
Su ma kungiyoyin ɗalibai na makarantun nan boko sun nuna rashin jin daɗin su game da wannan lamarin.
Na Muhammadu Mustafa Shehu. Gaskiya wannan tsaiko da an kai gaskiya bare mu mu ba mu dai ji daɗin shi ba. Mu dai buƙatar mu dai insha Allah muna buƙatar Allah ya sa dai ai exam. Fiske mu notar su head sai lefet da ya bayar in exam. Gaskiya irin wannan abu da an ka ce za a yi gaskiya nan dai Nijar gaskiya akwai matsala. Ta yanzu ma haka da muke bali a ce za a kwasi ne ta radio ta TV ta wani wifi ta yana farfuwa. Gaskiya exam bana in haka za a yanta gaskiya ba za mu ci jarabar nan kwarai-kwarai ba yadda an ka sa wucin shi. Kenan da Allah da annabi duk wanda yake kawai ko yake wani waje ya dawo birni ya sa hankalin saman tele ko sauran duk ta fannin da sun ka ce za a yi. Kenan kowa ya sa hankalin shi ya tsaya ya yi sibir kin komi. Insha Allah in mun kai sibir Allah zai taimake mu kuma mu ci wannan jaraba.
Wannan lamarin na saiwa da hali yayi game da karatun boko a bana, hatta da malaman makarantun boko na cewa abin ya kai musu matuƙa gaya.
Sunana Haru Umar Professor CS Alhaji Hassan. Kawo mu zaman banza zaman kai kakar ka tarda mu yanzu ban muke ba mu aikin komi. Kenan zaman nan kau ka san ba shi daɗi, dole dai ne muke zamani. Muna zaman hutu da hutun jaki da kaya ne muke. Muna mace tunda abinda abin wanga ba mu saba da shi ba. Abinda ban muke saba da shi ba sabilillahi.
Nan dai zuwa 1 ga watan Yuni za a ganin yanda makomar karatun boko za ta kasance a jamhuriyar ta Nijar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
a gaishe ta Haruna da sauran ma'abota sauraron muryar Amurka a kullun. Kungiyar Musulunci ta Izala ta nuna mamakin yadda dandalin Sahara Reporters ya wallafa labarin cewa shugaban kungiyar na ƙasa Sheikh Abdullahi Balalow ya riga mu gidan gaskiya, kuma ba a bada tazara tsakanin jama'a ba a wajen sallar jana'izarsa. Sheikh Balalow, wanda yanzu haka yake jimeta a Adamawa don tafsirin Ramadan ba tare da halartar taron jama'a ba don matakan hana yaduwar coronavirus, ya nuna mamakin yadda 'yan Sahara suka wallafa labarin mara tushe.
Allah madaukakin sarki ya kaddara ni ina raye kuma lafiya na lau, ba wanda suka sanya mutu. Idan har lokaci yayi, dole kowa zai koma zuwa ga Allah. In har Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yin halitta ya koma zuwa ga Allah, sai kowa ma zai mutu zai koma zuwa ga Allah. Me kokarin cewa zai sa labarin wani ko ya kashe wani, ni hakuri sai ta Allah ta kasance a kan shi ba tare da an tambaye ka komai ba. Saboda haka mu muna lafiya lau, kuma ban san me ya dauke su zuwa ga wannan labarin ba. Yanzu ma muna shirye shirye ne na tafsirin mu da zamu ci gaba da wanda dan gaba kadan za a saka wa al'umma musulmi. Kuma ina godiya ga al'umma da suka nuna damuwa da wannan labari, kuma suke tubugo waya daga ko'ina a sanar da su cewa muna lafiya. A ƙara mana addu'a, Allah ya kare mu da dukkan sharrin masharanta. Kullum idan an yi magana a kaina ko na sharri ko na ƙarya, Allah sai ya wanke ni, sai ya nuna wa al'umma cewa labarin ba haka yake ba. Saboda haka irin abin nan da ya faru da Aisha matan manzon Allah, Allah ya wanke ta kuma ta ƙara godewa Allah, to muna ƙara godewa Allah. Allah ya ƙara kare mu daga sharrin dukkan masu sharri.
Izala ta buƙaci janye labarin da neman ahuwar ƙungiyar, inda daga bisani dandalin ya janye labarin da amincewa ya yaɗa labari mara tushe.
It was a mistake by a reporter thinking that Jose Izala, leader, he didn't ask where it was. I was sleeping when this whole thing was happening. When I woke up, I'm still in Abuja.
Shugaban Sahara Omoyele Sowore ya bada hakurin yaɗa labarin mara tushe. Yana mai cewa yaransa suka yaɗa labarin lokacin yana barci don tun sako shi daga beli daga hukumar DSS bisa tuhumar zanga-zangar juyin juya hali yake zaune a Abuja, ba shi da hudumin yin balaguro. Kar a sha'afa, ana sauraron shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Daga Bauchi, wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya aiko mana rahoton da ke bayyana yadda waɗanda aka killace don cutar coronavirus suka gudanar da tunzuri na biyu.
Kamar yadda bincike ya nuna, masu cutar coronavirus din suna samun kulawa ne a asibitin FMC, sai suka samu bayanin cewa 'yan uwansu masu cutar corona da aka killace su a garin Kwadan, wanda su ne tun farko suka gudanar da zanga-zanga, an sallami guda 10 daga ciki bayan da aka tabbatar da sun warke daga cutar COVID-19 din. Ga yadda suka gudanar da zanga-zanga: Kwamishinan ayyukan lafiya na jihar Gombe, Dr. Ahmed Gana, ya ce ba komai ne za a rubuta ba.
Ba komai ne da aka gani za a ce wai an mai da shi magana da za a yi ta rubuce-rubuce a kansa ko a siyasantar da shi ba. Abin da ya faru shi ne su wayanda suke kwance a wannan asibiti na koyarwa sun ji labarin 'yan uwansu da suke kwadon an sallami guda 10. Saboda haka sun fito suna tambaya ina nasu amsoshin nasu, domin a lokaci ɗaya aka ɗauki gwajin da aka musu. Kuma ba wai faɗa ko ihu ko wani tada hankali shi ne zai sa ita wannan virus ɗin ta bar cikin jikin mutum ba. To za mu ci gaba da yin abin da ya dace a kan wannan cuta, domin nauyi ne da haƙi a kanmu. Duk da surutan da jama'a suke yi da siyasantar wanda suke yi, ba zai sa mu daina yin abin da ya dace ba, domin shi ne abin da aka saka mu.
Sai dai in ji cewa jami'in hulɗa da jama'a nan ƙaramar hukumar garin Gombe a jami'ar PDP, Comrade Garba Taylor Yarwa Gano din Gombe, suna cikin fargaba.
Muna cikin halin tsoka da fargaba da rashin kwanciyar hankali ga wannan corona din, domin gwamnati ta sake sai da aka bari har aka yi zanga-zanga na medical center da na Kwadon, sannan aka ce an yi release din mutum 10-10. Shin suka zo suka watsu a cikin mu, hanya ba za mu samu matsala da fargaba ba? Suna kokawa ba a ba su kulawa ba, ba ma ni babu abinci.
Sai dai kuma kan batun nuna fargaba, kuma kwamishinan lafiya Ahmed Gana ya ce suna bibiyan duk mutanen da aka sallama don tabbatar da lafiyarsu.
Ba mu ci gaba da bibiyan su ko ta hanyar waya da sauransu domin samun labarin zaman lafiyar su da zamantakewan su ko akwai alaman ciwo in ya sake fitowa. Kuma kafin a sallame su daman za a musu bayani. Ba wai don kai ciwo yau kuma ka warke shikenan ciwo ba zai sake kama ka ba. Ya danganci yadda ka tafiyar da rayuwanka da kuma yadda jikinka ta yi tanadin waɗannan kwayoyin halittun da za su yaƙi wannan ciwon ko da ya sake dawowa. Amma dai a yanzu ba mu da wani ƙididdiga na waɗanda suka warke suka sake kamuwa.
Abdulwahab Muhammad Murya, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro majiya ƙwaƙwara ta labaru masu tushe. Kafin mu ci gaba, mu shakata da wannan. Ibrahim Abdul Aziz, shigo ka ba mu labarin masarautar ganye da sarkin gwangwari ganye Alhaji Umaru Adamu Sanda.
Yanzu haka masarautar ganyen da ke cikin manyan masarautu da ke jihar Adamawa tuni ko ta kafa kwamitocin yaki da annobar cutar ta coronavirus da yake ma bayyana irin matakan da aka dauka a yankin sa mai mataba ga wani ganye. Alhaji Dr. Umar Adamu Sanda yace su ma sarakuna iya al'umma fa ba za a basu a baya ba. Gwangwari ganyen wanda ma ke cika shekaru 20 a garin sarauta ya koyi karin hatsi game da irin matakan da suka dauka.
Kara shiga ko zuwa masarautai ko coci-coci wurin da mutane su kai 50 ko 20 a daina. To sai waɗannan dukkan kuma muna faɗakar da jama'ar mu, muna gaya ma hakimin namu da kuma jimilloli da jama'ar mu gaba ɗaya su tabbata su bi wannan fasirin na gwamnati. Muna iya kada kama zuwa kawar kuma mutane sun kamu ta suna zuwa cin fason mu nan ganye da sauransu. Mun ɗauki matakai da za a tabbata waɗannan ba su shigo su kawo mana wata cuta ba. Ka'idodin da ake so a bi in ka bi haka zai taimaka ba mutum ba zai samu abu. Saboda haka jama'a mu gaba ɗaya muna son a bi ka'idodi da dokoki da gwamnati kuma hukumar lafiya ta gabatar ma jama'a.
Annobar cutar ta coronavirus yanzu haka ta sa masarautar ta kaita batun bikin shekaru 20 na mai martaba ga wani ganyen. To wai ko wasu nasarori aka samu a zamanin mulkin sa kawai yanzu?
Wannan shekaru 20 na farin ciki. Kuma zai ce abin farin ciki mutanen mutum samu damar suna zaman lafiya. Ba wani bambanci ko na addini ko na kabila ba kuma ba ta samu wani masifa ko fada tsakanin mutanen da wannan masarautu wannan godiya ne ga Allah a wannan masarautu kuma mun godewa Allah wurin yawanci yaran mu sun sami wannan masarautu lokacin da na hau sarauta mun sami mataimakin shugaban kasa na Najeriya a lokacin da nake mulki a wannan masarauta mun sami dan wannan masarauta ya zama wannan masarauta mun sami dan wannan masarauta na zama party chairman na Najeriya ya wakili Adama akwai ba mu taɓa samun senator a wannan masarautar ba lokacin da ke karagar mulki mun sami senator mun sami yaran mu sun sami alƙalin
haka nan kuma mai martaban ya ma bayyana irin wasu matsalolin da al'umma suke fuskanta kasancewar su manoma
yanzu kamar su masu noma suna son abubuwa kamar taki yanzu yana da wuyan samu da taimako abubuwan da zai taimake su samu dan riba su to wajen kiwo ma ana so yadda za a sami da rani shanu suna wahala suna ta mutuwa da rashin abinci da kuma abubuwa to ina taimaka wannan fanni za a sami cigaba mutanen mu nan kuma yadda na faɗa akwai damuwa na rashin tsaro don mutane wurin mu da akwai duwatsu manya-manya akwai kuma yadda na faɗa national park gandun daji wanda ta fi girma a Nigeria tana nan muna sharing da Taraba state wato ta shiga abinan duk waɗannan akwai matsaloli na samu abubuwa wajen ilimin ba dole yaran mu suna so ko waɗanda suke son kamar taimako na zuwa gaba na scholarship akwai kuma rashin ayyuka na yi
yankin da ganye na makwabtaka ne da ƙasar Kamaru kuma yankin na da albarkatun noma da gandun daji baya ga albarkatun ƙasa da kuma ma'adinai Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
daga masarautar ganye a jihar Adamawa za mu kawo muku shirin a daina shan kwaya wanda Binta Ezero take shiryawa
Sunana Binta Esiyaro jagorar wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako wanda zai rika mayar da hankali kan matakan da masu ruwa da tsaki za su dauka domin kawo ƙarshen matsalar shaye-shaye a cikin al'umma. To kamar yadda wasu ku suka ji a shirinmu da ya gabata shan miyagun kwayoyi da sauran ababen da ke sa maye babbar matsala ce da ta yawaita a tsakanin al'ummomi daban-daban na sassan duniya ciki har da kasashen mu na Afirka. Kun kuma ji dalilan da ke sa wasu sa kafa a wannan muguwar dabi'a wadda shiganta cikin sauki amma fita daga ciki sai ikon Allah. A cikin shirinmu na yau za mu yi kokarin bayyana illoli da ke tare da shaye-shayen miyagun kwayoyi. Yanzu bari dai mu ji daga bakin kwararren likita Dr. Illa Al-Hassan a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar domin ya bayyana mana wasu illoli da cututtuka da masu shan miyagun kwayoyi ke fuskanta ko kuma za su iya fuskanta.
Shan miyagun kwayoyi yana iya kawo kamar an cika cututtuka da yawa yana iya taba abin da ake ce mishi kwada. Kaga kwada in ta takulali ba a ce ba a magani amma ba karamin matsala ba sai yana iya kawo mutum har ya zo ya samu ya rasu. Bai take haka yana iya taba abin da ake ce ma anta. Anta ma in ta taku an tuka ana sai samu a tuka matsaloli da yawa har ya kai shi mai yamma ya samu ma kansa kala-kala shi kanshi wannan shan wannan kwayoyi. Bai take haka nan abin wanda ke ta kwakwalwa an tuka yana iya sa mutum hahuka shan wannan kwayoyi yana iya sa ma mutum ciwo kala-kala tunda akwai cika wanda ake dauka tunda ka san kwaya kala-kala ne akwai masu sha kamar substance din dauka ne ake a sha a yan hadiya wasu kuma allura ne sifili kai da abubuwa ga sunan kala-kala kenan ka ko a wannan ana iya dauka cutuka kamar irin su wanda ake ce ma hepatitis kamar irin su ciwo wannan na sida da wasu daga cikin su don kun gani barman shan kwaya abu ne yake wanda yake da illa da yawa bisa kan mutum shi kashi don kun bai take haka nan akwai illoli kala-kala bisa harkan ke take mai miji zaman takewa mutane gaba dai tunda kuna gani yau terrorism yanda ake ciki shi kanshi wannan kwaya ce ke tafi da shi wannan kasuwanci da kuke gani kenan abu ne wanda ya zama to kamar da duniya ma ne gaba ɗaya in mutane suka sha kwayan nan ba abin da ba su iya alhali inda suna cikin kansu an tuba akwai abubuwa da yawa wanda ba su iya me wannan kwaya ka gani akwai inda yau zaka daukar mutanen nan saboda wannan abin ka wani rezo ne ake cewa na mafia kuna gani yanda kamar kasashe irin su Italia irin su Bolivia irin su Mexico har babban kasa ma Amurka kuna gani yanda suke fama da wannan matsaloli na miyagun kwaya sun shiga ko ina in ka dauka cikin airport ake cikin ina ne ko ina akwai wannan sumoga na miyagun kwaya eh duka shine ke tahe da wanga dukkan matsaloli musamman ma bisa harkan terrorism wannan kowa ya sani duk masu abin kuna ganin da an duba ku gani cikin wannan ayyuka na kwaya banda shi akwai illoli wannan ke shi ma na kasa da kasa kamar na blashiman da jan kudaden haram mutane suna alhali suna wannan kasuwanci ne mai na kwaya ne mai sai a zo a sa su cikin iskiki na kwarai domin a ce a ga abinda kake yi shine ne ka samu alhali kwaya ce ta sa wannan don kun gani illa ya ku ce mata kiwon lafiya kadai biya zamanci bisa harkan tattalin arziki ma shi kanshi
a likitance idan aka yi katari aka samu wanda yayi nisa cikin amfani da miyagun kwayoyin nan akwai wani mataki da ake dauka domin cire masa kwadayi ko kuma sha'awar ta'ammali da miyagun kwayoyi
kwarai ko akwai matakai jiya wanda ake dauka a likita ana antuka akwai magunguna da wanda ake so ake iya ba mutum har ya kai wannan shi harkan kwaya ya fitar ita me kun san abu ne wanda yake ba wurin mutum ne kadai ba har a lafiyar mutum ya kamata a duba kakane kamata kai zaman tunda in ma ka bari yanzu hukuma cikin miliyoyi inda mutane ke abin ga wannan miliyoyi na yi a fiye san mutane me lalle a likita yana kama mutum lalle ana akwai abubuwan jiya wanda ake ba mutum domin abin ne ya zo da sauki kuma wasu suna iya samu su bari tunda ka san likita mutane suna jibin kawo magani kadai a likita ba magani kadai yake yi ba akwai please an charge wannan psychology wanda ake ma mutane wajen likita jiyawa don ka yana kawo a ja hankalin mutane a har an tura ana aikata ya ne ya kamata mutum na a hana shi rayuwa da mutane wanda suke tare da wannan abubuwa
waɗannan dalilai ne ke bambanta miyagun kwayoyin da ke haddasawa wa masu ta'ammali da su taɓuwar hankali da kuma waɗanda ke haddasa wasu cututtuka irin na cutar koda nan da ka bayyana
duka guda ne me yasa suke taɓa hankalin mutum ba sai ka san in mutum ya sha mai da yake yi shine zuwa gaba abu ana yana taro har ya taɓa kwakwalwa shi kuma wancan wajen abin ga miyake na shi bada da wannan kamar kurudi ne ake ɗauka mutum yana ɗaukan su yana ɗauka yau gobe ya gobe kun san abu ne abin ga toxicity gare su kwarai kamar guba ce ana sha yau gobe ya gobe abin sai kai yawa shi yasa shi sa taɓa wannan abubuwa har su kai shi samu mutum wasu daga cikin su ma wani kansar kenan ka ga abin ya kawo kansar haka harkan sai a hankali
to masu sauraro sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu duba abin da wasu hukumomi ke yi game da shan miyagun kwayoyi a kasashensu yanzu a madadin Sulaiman Mumin Barma da Julie Leathers Gresham wacce ta hada shiri ni Binta Esyaro nake muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
kwaya ko ba ta da kyau ta kan sa alala ce kwaya ko
a yanzu kuma za mu shiga sharhin jaridun Najeriya da baban gida Jibrin
zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Vanguard na cewa yanzu haka dai yawan masu dauke da cutar coronavirus a Najeriya ya haura 4,000 wata sanarwa da cibiyar da ke yaki da cutar ta coronavirus NCDC ta fitar ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu ke gargadi ga al'ummar jihar ta Lagos da su shiga taitayinsu ganin yadda suke karya dokokin da aka shimfiɗa na fitowa domin watayawa na 'yan kwanaki sai kuma jaridar Premium Times na cewa yanzu haka wasu 'yan Najeriya 160 da suka makale a kasar Amurka an dawo da su gida ta babban filin jirgin saman kasa da kasa na Nnamdi Azikiwe da ke birnin Abuja kuma tun daga filin jirgin saman ne aka wuce da su inda za a killace su na makonni biyu ita kuwa jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka jami'an tsaro sun yi awon gaba da shugaban karamar hukumar Kumbotso da ke jihar Kano bayan da hukumar sauraron bahasi da kuma yaki da cin hanci da rashawa a jihar ta yi zargin cewa ya yi awon gaba da kayayyakin taimako da aka raba domin yaki da cutar coronavirus jaridar Daily Trust ta rawaito shugaban hukumar barista Muhi Magaji Rimin Gado na tabbatar da kamen da aka yi wa shugaban na karamar hukumar Kumbotso sai kuma jaridar The Nation a ɗaya daga cikin manyan labaranta ta cewa yanzu haka dai kwamitin da shugaban kasa ya kafa domin yaki da cutar coronavirus a Najeriya ta kai karin gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello wajen shugaban kasa Muhammadu Buhari inda take zargin gwamnan da yin zagon kasa da kokarin hukumar ko kuma ƴan kwamitin na yaki da cutar coronavirus a jihar Kogi. Wasu gwamnonin da aka karan su wajen shugaban kasa Muhammadu Buhari sun ga hada da gwamnan jihar Rivers Nelson Wike da Ben Ayade na jihar Cross River. Dukkanin su dai an zarge su da kin bada hadin kansu ga ƴan kwamitin domin yaki da cutar ta coronavirus. Wannan ko ya biyo bayan ikrarin da gwamnatin jihar Rivers da kuma Kogi suka yi ne cewa ba su da koda mutum daya mai dauke da cutar coronavirus a jihohin su. Babin H. Prun, Murya Amurka daga Nigeria.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin nan na musamman daga nan Abuja. A madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, ni Madina Dauda da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance lafiya. Wassalamu alaikum.
Bonjour.